a garin Salisbury na Birtaniya a 2018.
Kwa gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda zai sake dawowa nan gaba kadan domin kawo mana karshen labaran duniyar. To kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin, rotani daga jihar Zamfara dake arewa maso yammacin Najeriya na cewa wasu ɗan bindiga sun kwashe daren jiya Laraba suna kai harahari a wasu ƙauyukan karamar hukumar Bungudu, inda suka kashe mutum ɗaya tare da kore shanu da dama da kuma ƙone gidajen ƙauyukan. Wakilin Musani Shaibu Malumfashi na dauke da ƙarin bayani.
Tun wajen misalin karfe 11 ne labari ya suke nuna cewa waɗannan mutane mahara sun bayyana wajen ƙauyen Gada da kuma Karakai cikin yankin karamar hukumar mulki ta Bungudu a jihar Zamfara. Kuma an ci gaba da jin ɗuriya na harbe-harbe na waɗannan mahara da suka yi na razanin jama'a da kuma yadda suka fara kore dabbobin mutanen da suka riga suka sace masu, kamar yadda wannan malami da na suturta sunansa Tabili da dalilai na tsaro zai mana bayani.
Jiya da dare shirin ɗaya saura gidanmu na daji an kafa gwamnati cewa ga barayi nan sun shiga sun kwashe duk shanukan da abana gidanmu bi duk yankunan gaba ɗaya suna halbe-halbe kusan a ce mutane kowa razan an kowa tsere. To bayan sun gama nan sun ka zo nan arewa ga gari nan garin Gada nan ma sun ka zo suna ta halbe-halbe suna kwashe shanu suna kwashe shanukan da a wurin. Bayan sun kare nan wajen sun kai arewa sun ka ta sama daba ta daban Maradun wadda ake ce ma daban na tsira su barayin sunan daban na tsira duk barayin da kai can shi ya tsira. Sai mutanen can kan hanya sun ji labari sai sun ka tara domin su cece su kawo doki. To ashe su masu shanun da kokora daban sun yi gaba, akwai masu babura da na kasa da na abun nan su kuma da mayagun bindigogi suna da shanun bayan sun kore shanun gaba. Sai sun kai ta cibi da su waɗannan mutanen na garin Karakai. Nan dai an kai ta ɗauke ba daɗi tun da daren na har wajen ƙare takwas kai har maganin da kan yi maka nan akwai su ana hangen su kan bayan tsauni. Kuma tun da wannan lokacin gaskiya shi kwamishinan tsaro mai magana da shi da dare na buga mashi wajen ɗaya saura mamanin kuma mun tabbata za a kai sojoji.
To yanzu an samu ɓangar sojojin ko?
Zuwa ƙare 8-9 sojojin sun isa.
Da safiyan nan kenan.
Na sahihin nan ne kuma su mutanen gari sun ba da kokari sun ɗauki sojojin kan ma suna sun kai su can suna wani tsauni inda su barayin sun kai tunga. Bayan su barayin kuma sun kewa wani ƙauye nan na ƙauyukan na kusa Karakai sun ƙone gidajen mutane. Bayan su suna halin mutane an ma kashe wani mutum nan cikin Karakai an ma wasu raunuka kuma an ƙone wasu gidaje gehun Karakai. Abubuwan da ke faruwa kenan kuma wannan abu yana faruwa ɗaya bayan ɗaya da waye sati wannan abun bai faru ba. Yanzu haka ba kwana biyar ba nan cikin ƙasar da daɗin nan tsakanin kamin ka kawo maruka akwai wani inda ake gurza duci na ana ce abin nan na yaro da Najeriyan kwari ana ce mace bayan uku nan wajen ma sun ɗauke mutum biyar can kwarzo sun dawo nan da dai kan kwana wani gida na nan sun ɗauke mutum biyar har yanzu ba a magana da aka yi maka suna magana a ba su miliyan 60 kullum kusan a ce da waye kwana biyu ko wannan yankin wannan abu bai faruwa. Kuma gaskiya su shugaban da kansu da shi uban ƙasa ya san da sarkin Hillani Ihemia. Yana shi ma buga ya kan bakin kokarin shi to mu kuma ranmu ko kuma buga ba yadda mu zamu kokari mu san da shi commissioner tsaro dan muna abin nan nashi muna da wuyin shi to gaskiya shi ya kan bakin kokarin shi kan harkar tunda yanzu haka ma tura sojoji jirage guda biyu ga sojoji na can kasa sun abin nan sun ta san magudan
sarsha malfashi murya Amurka da Kazanfara a Najeriya.
Labaran duniya a zagaye na biyu.
A kulliyar jejjeniya kan sabon tallafin kuɗi na annoba ya sa hada-hadar kasuwannin Asiya yau Alhamis sun bunƙasa. Kasuwar Nikkei ta Tokyo ta rufe inda ta yi sama da 0.1 cikin 100. S&P ASX ta Sydney ta yi sama da kashi 1.1 cikin 100. Hang Seng ta Hong Kong ta yi sama da 0.8 cikin 100 tare da Shanghai Composite ta rufe da ta yi sama da kashi 1.1 cikin 100. A hada-hadar da aka yi ƙarshen yini, Sensex ta Mumbai ta yi sama da 0.5 cikin 100. Kospi ta Seoul ta rasa sama da maki ɗaya, amma kuma bata canja ba dangane da kashi wato ƙasa da 0.5 cikin 100, yayin da T-Sec ta Taiwan ta yi ƙasa da 0.3 cikin 100. A hada-hadar kayayyaki kuwa, an sai da zinare kan dala 1,884.30 a kowane ounce. Ɗanyen man Amurka ya yi sama da kashi 1.3 cikin 100. Da aka sai da shi dala 48.40 kowace ganga, shi ma ɗanyen man Brent an sai da shi kan dala 51.60 kowace ganga, ya yi sama da kashi 1.1 cikin 100. Kotun da ke yanke hukunci kan harkokin wasanni za ta yanke wani hukunci a yau Alhamis kan ko a ƙara jaddada haramcin da aka saka wa 'yan wasan tsalle-tsalle da guje-gujen Rasha na shiga wasannin ƙasa da ƙasa dangane da zarginsa da yin amfani da miyagun ƙwayoyi masu ƙara kuzari da hukumomin ƙasar suke marawa baya. Hukumar yaƙi da shan ƙwayoyi masu ƙara kuzari ta duniya ta fitar da haramcin na shekara huɗu a bara, inda ta hana 'yan Rashan shiga wasannin da za a yi masu zuwa na guje-guje da tsalle-tsalle a Tokyo, wasannin Olympic na shekarar 2022 da za a yi a China, da gasar ƙwallon ƙafa ta duniya ta 2020 da kuma sauran wasanni. Rasha ta yi watsi da haramcin, tana mai kiran matakin a matsayin bita da kullun siyasa. Ta dai kotun da ke yanke hukuncin kan harkokin wasanni ita ce mafi girma a fagen wasanni, kuma ta faɗa ranar Laraba cewa masu sasanta rikicin sun haɗu da ɓangarorin biyu na tsawon kwanaki huɗu a watan da ya gabata.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya. To a jamhuriyar Nijar, yayin da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa ke ƙara ƙaratowa, masu bukata ta musamman sun gudanar da taron addu'o'i don ganin an gudanar da waɗannan zaɓuka cikin kwanciyar hankali. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Suleiman Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'min.
Babban masallacin Juma'a na birnin Yamai kenan a ɗazu da hantsi, inda ɗaruruwan mutane masu naƙasa suka hallara domin gudanar da addu'o'in zaman lafiya, a yayin da ake ci gaba da jiran sakamakon zaben ƙananan hukumomi na ranar 13 ga watan Disamba, wanda ke daidai da lokacin da ya rage kwanaki 10 a gudanar da zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa da na shugaban ƙasa. Shugaban ƙungiyar addinin Islama ta yin Sheikh Jibril Sumaila Karanta shi ne ya jagoranci waɗannan addu'o'i.
Allah kai ne kacce duk wanda ka amsa masa idanu ya yi hankuri kana jin kunya ya roke ka kar ka ba shi abin da ya roke, kana jin kunya ran kiyama ka tambaye shi wani abu kayin ka sa shi aljanna. To Allah ga sunan sun zo don su roke ka, kai ne mai yi, kai ne mai kowa, mai komi, ka diba mu da idon rahama ka ba mu kwanciyar hankali. Allah ga mu nan za mu shiga zabe, Allah kai ne ka sani, duk wanda yana da niyya ya ji tausayi talakawa a samu arziki. Allah ka zaba muna irin wannan ya zama muna shugaban ƙasa. Allah duk wanda yana da nuhi cutan ƙasa ko wani mugun nuhi, Allah ka raba mu da shi.
Shugabannin ƙungiyoyin naƙasassu sun yi amfani da wannan dama domin jan hankulan 'yan siyasa. Malam Habibu Abdullahi shi ne jagoran haɗakar na ƙasassun yankin Yamai.
Ya hankali na muka yi shugabannin ne da za su zakuwa da wanda aka yi, ba wai a gane saru ba ko a ce a'a ai yaƙi da bara aya kwasa bayan Allah ya zo a liƙe ba, a'a ai a zahiri a san cewa wa'annan bayan Allah suwa da bukatoci, suwa da tallafi, a ba a ƙara mu tallafinsu, kuma aiki da mutane na hannu babu aikin da ya kai ga namu, kenan dole a kula da mu, dole a sa tallafi mai tsoka.
Alƙalaman ƙiddigar al'ummar Nijar na shekarar 2012 sun yi nuni da cewa yawan mutane masu bukata ta musamman a ƙasar ya haura 700,000, saboda haka jama'ar na ƙasassu ke da muhimmanci a zaɓe. Bayanai na nunin a zaben na wannan karan yawan 'yan takara masu na ƙasa ya zarce waɗanda aka saba gani a zaɓuɓɓukan da suka gabata, galibin su masu neman kujerar wakilci a majalisun ƙananan hukumomi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya samun mu a shafukan mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kan ga Aisha ta sala da shirin lafiya a jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanku da jimirin sauraron mu. Ni ce Aisha Tsule zan gabatar muku da wannan shirin
sarkin baiwa.
Mun kawo muku bayani kan cutar zazzabin cizon sauro wato malaria, inda kuka ji yadda cutar ke illata mutane da kuma me ke haddasa ta. Ɗaya daga cikin hanyoyin dakile cutar, kamar yadda likita ya bayyana mana, shine hana yaduwar sauro da ke haddasa ta, wato ya jaddada daukar rigakafi wanda masu iya magana kan ce yafi magani. Ɗaya daga cikin hanyoyin rigakafin, kamar yadda likitan ya mana bayani a shirinmu da ya gabata, shine tsaftar muhalli don hana yaduwar sauro mai haddasa cutar. Saboda haka, a wannan shirin za mu tattauna ne da sarkin tsafta Kano, kuma mataimaki na musamman ga gwamnan Kano a bangaren tsaftar muhalli, Alhaji Jafaru Ahmed Gurzu.
To, na farko dai sauro shike haddasa ciwo na wannan da takanci da sauro da ake malaria. Da sauran cutuka da yawa, idan za mu dinga fesa magani a ɗakuna ko a gidaje, wannan in ji mutum ne temporary ne. Idan za mu je mu ce za mu sa rigar sauro ko gidan sauro, shi ma wannan temporary ne. Saboda wanda yake aiki a waje ko ko al'adar mu ta arewacin Najeriya ba su jira a waje, ya da cewar ba su ga cikin net ba. Saboda haka ainihin inda sauran ke hayayyafa shi ne wani ruwa mai kyau da kuma ruwa mara kyau wanda yake bai da amfani ya kwanta, inda kuma ke tarin shara sauran wadaka a wajen wuri kuma mai dugu sauran a kan wannan guri. Saboda haka duk wannan zagaye-zagaye da ake yi, wato maganin abin shi ne a gyara muhalli duk inda ruwan kwanciya a sallame shi, irin kafkuna da ruwa ke kwanciya, irin makaranta, irin kama a cikin birnin Kano ina da gurare kafin nan a kewayen inda ake badala-badala kuma ka ana kiwon kifi a cikin kai tsaye yadda kasashen duniya suka ci gaba. Idan muna da wani al'adar hayo ana tana haka, to ba za mu ci gaba mu yi ta sauran nan ba. Duk wani abin da ake zama na bayyana a baya, wani dashin magani, wani jiga sauro, dukkan su wannan kamfanin da ke mutum.
Sai ka ga yanzu sababbin unguwanni da ake kafawa, yawanci za ka ga awon igiya ne kuma ba a fidda magudanan ruwa, sai dai kawai mutum ya zo ya gina gida. Shikenan sai ya saki kariyar kofar gidansa kawai. To wani irin shawara ko kuma jan hankali za ka yi wa al'umma game da tsara unguwanni da su makamanta haka?
Inda aka ce awon igiya, ya san kari ne da ake wa dokar abtakarar tsaye, wannan babu shi. Domin awon igiya awo ne wanda yake ci da kakai, yana haddasa abubuwa da yau gaske na rayin tsafta da kuma rashin lafiya, ga cunkoso, ga ciwon sankarau, ga abubuwa gasu nan babu gurin zuba shara, babu duk a wayewa, sai ake yin abubuwa da yawa marasa kyau da suke lafiya illa. Su kuma hukumar birane da suke kara gari kada ta yi wannan sa ido akan hana awon igiyar nan, wannan ya saba dokar tsafta ta kaka tashi na bakwai na dokar tsaftar Najeriya.
Akwai wani hukunci da ake ɗauka wanda ya karya wannan doka?
Dama sashi na bakwai na dokar tsaftar Najeriya, duk wanda ya karya wannan doka ana kai shi kotu, ko an bai da gaba da bai da ko fare a kai shi da tsaya ba da kai shi kotu. Yanda mu a Kano muna da kotuna guda 16 na cikin gidanka na yankunci nan take, kuma muna da kowace karamin hukuma a jihar Kano an ba da umarni ga majistori cewa duk lokacin da malamin tsafta ya ga wani laifi na karanta a zaɓa doka da tsafta da ni ka shi gurin wannan kotu.
To, na tattauna da jama'ar gari akan yadda suke kula da magudanan ruwansu wanda ke baiwa sauro mafaka. Kabiru Ya'u Dan Batta mazauni ne a unguwar Na'ibawa a can Kano, Najeriya.
Na'am, gaskiya haka ne. Kamar dai mu bangaren namu mu ma muna ganin abin da yake kawowa zai wuce dai da rashin kwashe fata kuma da taruwar bola haka
a unguwannin
tara da ake tarawa a kan hanya.
To, a matsayinku na mazauna irin waɗannan unguwannin, wane ƙoƙari kuke yi domin ku ga cewa kun gyara muhallin ku kun tsaftace gudanar ruwa?
Yawwa, muna kokarin hada kan ma zauna unguwar da ya tsaya.